بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه من ساكي سادوا وانا مسلاتي من البركه. Yau litinin takwas ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya daidai da 18 kenan ga watan uku miladiya 2024. A daidai wannan lokaci da muke haduwa don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a dareren wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah Ubangiji ya samu cikin wadanda zai gafartawa. Muna roƙon Allah Ta'ala ya samu cikin wadanda za a yanta a wannan wata. Hakanan muna roƙonsa ya mana muwafaka, ya mana gamdakatar da aikata ayyukan kirki a cikin wannan wata. Muna roƙon Allah Ubangiji ya gafartawa mahaifinmu waɗanda suke da rai a cikinsu, kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Allah Ta'ala ya ƙara tsawaita mana kwanakinsu, idan rasuwa ta zo kuma Allah Ta'ala ya sa su cika da imani. Mu kuma da muke da rai, Allah Ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu. Allah Ubangiji ya raba mu da duniya lafiya. Muna karatu cikin suratul Fussilat, kuma muna tafsirin wata aya. Ina gaba mu kai karshe ba, lokaci yayi ko. Qala allazina kafaru rabbana arina allazaini adallana min jinnin insha Allah. Ita za mu sake karantawa ya so sai mu ci gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
نعم تو أجيا ƙoƙarin da muke yi shine na fahimtar wannan aya. Lokaci yayi muka tashi, abinda Allah Ubangiji yake cewa shine yana hakaito mana maganar maƙiya Allah Ta'ala, abokan gabarsa. Dan ya ce zalika jaza'u a'da'i llahi nnar lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Lalle su wannan shine sakamakon maƙiya Allah, wato wuta. Lahum fiha darul khuld, a cikin wuta suna da wani gida na dawama. Jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun, sakamako saboda abin da suka kasance suna yi na musunta ayoyinmu. To sai kuma Allah Ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru, kuma sai waɗanda suka kafurta a cikin wutar kenan. Zai iya yiwuwa fi arsatil qiyama, wato a filin alqiyama, zai iya yiwuwa a cikin wuta. Kowane ɗaya daga cikin biyu malaman tafsiri sun faɗa, wasu sun ce wannan a cikin wuta ne, wasu kuma sun ce a filin alqiyama ne. daga baya zamu zo mu ji ra'ayin Ibn Kathir rahimahullah to wadanda suka kafarta za su ce rabbana arinal ladaini adallana min aljinn wal ins ya ubangiji arina ka nuna mana wato ij'alna nara ka sanya mu muga amma cikin qurra'u akwai kamar susi da wasu wadanda suke karanta gurin nan da arna wato ba arna ba arna irin wannan mun fahimta yafa amma kuma haka din za ka karanta shi arna wato ra din sai ya mata sukuni kaga ya zama arna dai kawai yawa to abin da yake nufi shine ka ba mu ku ba mu tuna wato a ba mu waɗannan guda biyu waɗanda suka batar da mu cikin mutane da kuma aljanna to waɗannan qira'o'i ne da duka malaman tafsiri suka yi itibari da su don haka dai ma'anar kafirai ko a filin alkiyama ko a cikin wuta za su rika cewa a nuna mana waɗanda suka batar da mu daga cikin mutane da aljanna ko su rika cewa a ba mu waɗanda suka batar da mu daga cikin mutane da aljanna in an ba ku su ko aka nuna muku su me za ku yi musu naj'aluhuma tahta aqdamina za mu sanya su a ƙarƙashin digadiganmu li yakuna min al-asfali dan su kasance cikin na ƙasan ƙasa su ne asfali to dukkanin abin da ya shafi wannan ayar mun tattauna shi a jiya a ƙarshen darasi abin da yake kawai shine li yakuna min al-asfali Ibn al-Kathir ya ce fi darkil asfali min an-nar kamar yadda ya zo a cikin suratu araf cewa munafukai da waɗanda suka kafarta ko fi darkil asfali min an-nar suna can wato matakalar ƙarshe ta cancan ƙasa a cikin wuta to haka nan kafirai za su yi ta neman a nuna musu waɗanda suka batar da su a nan duniya a jiya mun tattauna aljinni wal ins wasu suna ganin iblis ake nufi da kabila amma kuma mun tattauna cewa malamai sun ce maganar ta fi haka faɗi domin a cikin mutane akwai shaidanu hakanan a cikin aljanu ma akwai shaidanu Allah ubangiji ma ya faɗa cewa babu wani annabi da za mu turo face sai ya zama yana da a'ada daga cikin shayatinul insi wal jin daga cikin shaidanu na mutane da kuma aljanu kun ga kenan cikin mutane akwai shaidanu sannan cikin aljanu ma nan akwai shaidanu su da ma nan ne ma inda suka fi yawa domin iblis shine baban su kuma asalin sa daga min aljin aka Allah ta'ala ya ce iblis kana min aljin fa fasaka an amra rabbi wannan dama Allah ta'ala ya tabbatar mana daga cikin wuta yake a daga cikin su yake su aljanu to da haka wannan fi su'alil atba min Allah ta'ala an yu'azziba qadatuhum adha'afa adabihim irin wannan tambayoyin rabbana arinal ladaini adallana min aljinn wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin dama yan wuta waɗanda suka zama mabiya za su yi ta yin irin wannan kiraye-kirayen ranar alkiyama ga Allah ta'ala a kan cewa suna so Allah Ubangiji ya azabtar da jagororinsu waɗanda suka musu jagora wajen ɓata ɗin wato suna fatan Allah Ubangiji ya musu linkin balinki na azaba ‘yan wuta za su yi ta wannan kiraye-kirayen ranar alkiyama bayan an saka su a wuta amma Allah Ubangiji zai gaya musu li kullin dha'ifun walakin la ta'lamu kowane ɗaya daga cikin mabiya da waɗanda suke jagorori na ɓata kowane ɗaya daga cikinku zai zama yana da dha'ifun yana da linkin balinkin na azaba walakin la ta'lamun sai dai ba za ku iya sani ba saboda kowa abin da yake gabansa shi ne yake gabansa amma dai kowanne za a ruɓanya masa azaba kaga wannan ya nuna wanda kake bi idan ya tabbata ka gano cewa a kan ɓata yake to baka da uzuri da ka ci gaba da tafiya ka ci gaba da binsa idan ka ci gaba da binsa to shikenan yanzu baka da uzuri hatta a gurin Allah ta'ala
domin an riga an maka bayani kuma ka gane cewa wannan da yake jagorantar ka a addinance a aqidance ka gano cewa akan bata yake to kaga babu wanda dalili da zai sa kuma ka ci gaba da binsa sai ka hakura da binsa a kaje ka bi wanda yake shine daidai idan ba za ka iya barin sa ba gabaki daya to duk inda ka san ya saba wa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa maganar Annabi Allah ta'ala cikin alqur'ani sai ka bar masa maganar sa nan gurin shikenan saura kuma a ci gaba da zaba tunda dai ba za ka iya rabuwa da shi din ba to dan haka innahu ta'ala kada a'ta kullum minhum ma yastahiquhu min al'azab wan nakar Allah dai ta'ala zai gaya musu cewa zai ba kowa kowanne ɗaya daga cikinsu da mabiyan da jagororin kowanne za a bashi irin azabar da ya cancanta da kuma irin narkon da ya cancance shi bi hasbi amalihi wa ifsadihi daidai gurgurdan aikinsa a nan duniya da kuma barnar da ya tafka a nan duniya da haka kowa za a mishi azaba za a masa narko kuma daidai gurgurdan barnarsa da aikin da ya aikata a nan duniya Allah ubangiji cikin suratul nahl yana cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab bima kanu yufsidun lalle wadanda suka kafirta wa saddu an sabilillah kuma suka kangarar da mutane daga tafarkin Allah ta'ala zidnahum azaban fawqa al'azab za mu rika kara musu azaba akan azaba bima kanu yufsidun saboda abinda suka kasance suna yi na barna a nan gidan duniya wannan shine abin da ya kamata a ce mun tattauna jiya Allah ta'ala bai kaddara mun tattauna shi ba saboda babu lokaci ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ta'ala ya dace da mu na'am
innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نعم الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا للي ودن دسكة شيء وبنجي مشيني الله ثم استقاموا سنكم سكة كم akan haka tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rika sauka a gare su lokacin mutuwa za su rika ce da su Allah ta khafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu kuma ku yi farin ciki da wata aljanna da wannan aljannan da kuka kasance ana muku alƙawarin ta a wannan ayar malamai da yawa sun faɗa maganganu da yawa tari a kansa musamman lafazin istiqama ko sun mastaqama a nan dai ibn kasir yace akhlisu al'amal lillah wa amilu bi ta'ati Allah ta'ala ala ma shara'a Allah lahu wadanda suka yi imani kuma suka ce ubangijin mu shine Allah sannan kuma suka tsayi kyam akan haka da suka fara ma'anar wannan shine sun yi ikhlasi cikin ayyukansu tsakanin su da Allah ta'ala sannan kuma sun yi aiki da da'ar Allah ubangiji daidai da yadda Allah ubangijin ya shar'anta wadannan sune allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda a cikin ibadar su suna yin ikhlasi wato suna tsantsanta ibada suna yin ta don Allah ba sa yin ta don kowa sannan kun san kamar yadda muka sha tattaunawa ikhlasi bai cika yin amfani ba matakar dai ba a samu ta ba idan ka dauki abin da Allah ta'ala bai shar'anta maka ba kamar yadda shi shari'a kuma kake yin sa dan Allah Allah ta'ala ba zai karba ba dole idan zaka yi ikhlasin dole sai ya dace da karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai maganganu kamar yadda na faɗa wanda yake son ya samu ƙarin yawan maganganun da aka faɗa akan wannan lafazin sun mastaqamu na lazina innal lazina qalu rabbuna allah sun mastaqamu to ya duba littafin qurtubi ahkamul qur'an karkashin wannan aya ya kawo maganganun sahabbai wanda ibnu kasir ma ya kawo su zamu bi wasu daga cikin su sannan shi ya karo da maganganun tabi'ai ma dangane da abinda wannan lafazi yake nufi na sun mustaqama Sa'id ibn an-Nimran yake cewa na karanta wannan ayar a gurin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu qala humul ladhina lam yushriku billahi shay'a sai sayyidina Abubakar yace ai wadanda Allah ta'ala yake nufi da innal ladhina amanu illal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu shune wadanda lam yushriku billahi shay'a wadanda ba sa shirka da Allah ta'ala akwai wadanda duk inda za a je a zo baya da su shirka shirka dai ba za su yi ba mun fahimci wannan yawa amma tana iya waka gansu suna dan yin wasu abubuwan da watakila kai zaka ji kamar ba daidai ba amma dai a fili ko a boye ba za su yi shirka ba sun yadda Allah ta'ala shine ubangijin su to dama akwai malaman da suka ce wannan ayar ma ta sauka ne akan sayyidina Abubakar mun gane in kun duba cikin Qur'ani din da za ku gani wasu ma suna ganin akan sa ta sauka shine dalilin ma saukar ta saboda wata jayayya da suka yi tsakaninsa da mushrikai waɗanda suke cewa Allah ta'ala shine ubangijin su amma kuma sun yarda cewa mala'iku yayin Allah ne kuma sun yarda cewa mala'ikun su ne za su yi musu ceto a gurin Allah to wannan aqidar da suka yi ta cewa ai mala'iku su ne za su cece su a gurin Allah ta'ala sai ya sa ba su sami istiqama ba ya zama al'amarin su yana kan gaba kan baya amma shi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ai ubangijin mu shine Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma wanda zamu bi shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan haka din da yayi wannan din sai ya sa shi kuma ya samu istiqama wato sai ya tsayu ya zama da tsaye yake kam yana bin Allah ta'ala ba kan gaba kan baya suka ce shine dalilin da ya sa ma Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu to haka nan mai kashaf zamakshari ya rawaito wata magana dangane da sayyidina Abubakar wanda ba wannan ba sayyidina Abubakar yana cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu shine istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan wato shine wadanda duk wanda ka taba ta zai maka yana san Allah ba wanda zai taba ce maka baya san Allah amma an zo maganar aiki anan ne zaka gane waye yake san Allah waye baya san Allah ba wanda zai ce shi ba mutumin kirki bane kowa yana da awar cewa shi mutumin kirki ne amma in an zo aiki anan ne zaka gane shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane sayyidina Abubakar yace istiqamu fi'lan kama istiqamu qawlan yadda magana ka take gangan in an jika to ya kamata aiki ma a ga haka din kake gangan babu surkulle babu kwangaba kwambaya babu tukka da warwara a cikin ayyukanka ka ce kaza kuma ka zo kana aikata kaza ka ce kaza ka ce kuma ka zo kana aikata kaza mun gane sannan shi ne mai kashaf Zamakhshari rahimahullah yace wata rana sayyidina Abubakar ya taba karantawa ɗan majalisarsa wannan ayat yace da su me za ku ce dangane da fadin Allah ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu har ma da ayan nan da take cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin sai suka ce da shi ai su ne wadanda ba sa zinubi kwata kwata ba sa aikata aikin zinubi to sai sayyidina Abubakar ya ce musu a kun dauko abin da zafi sosai ai ba wanda ba ya zinubi ka dauka ma cewa kai ba za ka saba Allah ba aka ce wannan din ma saban Allah ne mun gane a nan gurin malam Musa Hashim Allah ya ji kansa da gafara ya sha fadar wannan magana cewa dole ne sai ka saba Allah ko daki ka shiga ka kulle dole sai ka saba Allah in ka ce ba za ka fito ba ma to a lokacin ina tuna yayi ta zana ma laifuffukan da zaka kai a cikin dakin tunda in ka ce tuntuwawa za ka kulle kanka a daki ba za ka fito ba kaga dai na farko ba za ka zo sallah ba akwai wanda ma ya sabo ne ko bai tabo saboda ka ba wai maganar ka dauka cewa ba za ka yi zulubi ba wanda ya dauka cewa ba zai zulubi ba ko ka dauki wani ka dauka cewa shi ba zai yi zulubi ba to ka zalunce shi kuma ka zalunci kanka mun gane kuma wannan shine irin kallon da ake yi wa ahlus sunna ayi idala dauka ake yi wai mu ba malafi muna laifi muna kuskure mun gane don ba wanda yafi karfin laifi ba kuma wanda yafi karfin kuskure kowa zaka iya samun mutum malami yana wa'azi kuma ka samu ya kuskure wannan ba wani abu ne ba abinda ba a so shine ka san kuskure ne kuma ka ci gaba da yi kawai shine al-israr al-ma'siyah shine laifi amma kana iya zamewa idan ka zame kuma a tallafo ka ga ma wannan abun ba daidai bane shikenan ka hau hanya ka ci gaba da tafiya to sai na Abubakar yace da su gaskiya kun kwaso ta da faɗi ai ba haka ake nufi to sai suka ce to kai me zaka ce bane me ake nufi da wannan faɗin innal ladina amanu innal ladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu sai yace su ne waɗanda da suka daina bautar gumaka suka koma suka ce sun shigo musulunci za su bauta Allah ta'ala to ko sau daya hankalinsu baya komawa kan waɗannan gumakan da suke bautatawa kaga in ka lura sai kaga kamar Ibn Kathir wato ma'anar maganar ya tattaro ya gaya mana nan idan ka tuba kana wani laifi ka daina to istiqama din shine kar ka ƙara tunanin ma komawa ga wannan laifi mun fahimta idan da kai dan bid'a ne sai ka daina kace kai zai zama ahlus sunna to kar ma ka fara tunanin komawa zuwa ga wancan duk ka manta su duk wani abu da ya wuce kawai ka manta da shi ya zamana inda ka sa gaba yanzu kawai nan ne ka sa gaba alqur'ani kace zaka bi da sunnan maki alayhi salatu wassalam to ya zama su din zaka yi tabi babu wani waje babu bata lokaci to sannan sayyidina Abubakar ka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu
amin
shi akan munbari ma ya fada cewa innal ladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu yace su ne wadanda istiqamu ala tariqa wadanda suka tsayu akan tafarkin Allah ta'ala walam yarubu rawagan sa'ali ba sa waigewi ka san kirkeci ko dila baya tafiya saboda kamar baya da gaskiya sosai yana tafiya ya waiga nan ya waiga nan wai gane duk dan motsi da yaji sai ya waiga to karka zama haka kawai ka bi tafarkin Allah ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ruwanka da duk wani wanda zai zo ya faɗi wani abu shubuhat da za ta kawowa duk ka manta da su mun gane saboda zaka ji wani yana faɗar wani abu kai ka san cewa kana da dalili a hannunka akan abin da Allah ta'ala yake so kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma wani shedanin mutum sai ya zo maka da wata magana a firkice idan ka ce za ka tsaya dole sai ka gamsu da wannan magana to zai fitar da kai da kan hanyar mun gane kamar ɗazu nake ganin wani ya rubutu ya zana wasu mutane guda 25 ya ce wai duk ba su yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a ba lokacin da ya zama khalifa wai akan haka kenan sayyidina Abubakar bai zama khalifa ba sai ya bada kuma hadda sunar da tattafai da komai ya rubuta ya ce wannan duk sun tabbatar da cewa waɗannan ba su yi masa mubaya'a ba a cikin mutanen da ya faɗa akwai Aliyu dan Abi Talib akwai Fatima radiyallahu ta'ala anha akwai Al-Hasan akwai Al-Husayn su Miqdad ibn al-Aswad su Salman al-Farisi da sauransu da ya rubuta mun gane to mu kuma abinda muka sani shine waye ne wai ya zama khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine wanda duniya ta sani ya riga ya abin ya faru baya da zaka iya kankare shi so kaga bai kamata ma ka zaka bata kanka lokaci cewa sai kai raddin wannan magana ko sai ka nemo amsa ko wani makamancin wannan zai bata ma lokaci sannan idan magana majority credit board ne ma ai kaga waɗanda suka yi masa mubaya'ar ai sun fi waɗannan mutum 25 din da ba su masa mubaya'a ba mun gane ballantana kuma Aliyu dan Abi Talib tabbas yayi masa mubaya dukkan su ma wanda ya zana din gaba ɗaya sun masa mubaya Al-Hasan da Al-Husayn lokacin kanana ne bayan kan kananu ne ba yi itibarin su ma wajen mubaya to irin wannan kawai kai ka tsayu tsayin daka ya zama tunda kace kai ahlus sunna ne to menene concept na ahlus sunna shine bin al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata to kawai ka tsaya haka kada ka bata wa kanka lokaci ta wajen wane ya ce kaza anya ko ba gaskiya faɗa ba ko kaza abinda sayyidina Umar yake gaya mana kenan kana ce duk motsin da kaje sai ka je ka kana kokarin ka ci ko a nan gaskiya take ko wani amma kamacewa mun gane akwai kuskuren da wasu daga cikin mu suke yi cewa abin nan fa duk lalime ne a duhu ba lalime bane a duhu mu tangarkan tarwaye muke ganin komai mu ba lalima ba muke tsab muke ganin abin ba lalime ba muke kuma kowa haka ya kamata ya zama kar ya zama kawai wai kai dan lalime ne a duhu waye yayi daidai waye ba daidai ba in ka zo wannan kai ma ka san ai baka tsaya akan hanyar da ya kamata ka tsaya ba kuma baka da istiqa ba dan wani zai iya zuwa ya tafi da kai shikenan magana ka ta kare mun fahimta sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu shi kuma abin da yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu yace su ne wadanda addul fara'id mun gane wadanda suke bada farillai abinda sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya fada kenan addul fara'id ba sayyidina Usman ba afwan mun gane washi shi kai wadanda suka ce Allah shine ubangijin mu sun mastakamu kuma suka tsaya kyam to su ne wadanda suke yin farillan da Allah ta'ala ya dora musu farillai mun gane tabbas kuwa yin aikata farillai tabbas shine babban abin da Allah ubangiji yake so mun fahimci wannan duk abin da zaka yi wa Allah ta'ala in dai baka masa farilla ba to aikin banza ne Allah ubangiji ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi tabbatacce yace babu wani abu da zaka yi ka burge Allah ta'ala wanda Allah ubangijin yake so sama da ka aikata abin da ya farlanta shi a kanka kawai wannan nafilfuli da sauransu duka wannan kana ƙara kusantar Allah ta'ala ne amma babban abin da ya dora maka shine wanda yace maka yi kaza yi kaza yi kaza to ka zo da wadannan abun su ne babban abin da yake da bukata kuma shine abin da Allah ta'ala din yake so to sannan muna iya tuna maganar Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi wanda tana nan cikin arba'un an-nawawi yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wata riwaya kuma gairaka ko yace ya rasulullahi ka fada min wata magana a musulunci wadda bazan tambayi kowa ba banda kai wato ba wanda yake da damar ba wanda yake da authority da zai bani amsa in gamsu sai kai sai yace kul amantu billahi thumma istaqim ce kace kawai kai imani da Allah kuma ka tsayu akan haka din ka tsaya kyam akan cewa kai imani da Allah ta'ala thumma istaqim a riwayat Tirmidhi shi ya zo da ƙari Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam to ma akhwafu ma takhafu alayya menene mafi tsoran abin tsoran da kake ji min ni sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen sa mai albarka yace haza wannan harshen da kake gani shine babban abin da kake ji maka tsoro ku duba yadda yanzu kawai ake sakin harshe kowa zai saki harshen sa ya fada abin da ya ga dama saboda ana ganin wai akwai yanci na fadin albarkacin baki wala kowa sai fada abin da ya ga dama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaya wa sahabbansa cewa wannan shine mafi sharri abin sharri kuma shine mafi tsoron abin da yake jewa sahabinsa tsoro sahabi kai kuma mu kuma tsakanin mu da shi yanzu shekaru sun fi dubu kaga kenan ya kamata mutum ya san me yake fada da harshen sa me yake rubutawa da kalamin sa Ibn Kathir ya ce ba'd qala ba'd al-ulama wasu daga cikin malamai abinda suka fada dangane da fadin Allah ta'ala qalu rabbuna allah thumma istaqamu wato sun tsayu sun tsaya kyam ala ada'il fara'id Abu al-Aliya yace thumma istaqamu akhlasu lahu ad-din wal amal sun tsantsanta ibada da kuma aiki duk abinda za su yi suna yi tsakanin su da Allah sannan kuma duk aikin da za su yi suna kokari su ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya karantar da wannan aiki to innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijin thumma istaqamu kun ga wato qalu rabbuna allah wannan da baki ne ko da harshe to dan mutun ya fada ya ce shi musulmi ne ko shi ahlus sunna ne ko shi kaza ne ba zai tabbata abin da ya fada ba zai tabbata ba sai in an ga ya zo da aiki mun gane sai an ga ya zo da mene sai ya zo da aiki shi yasa rashin istiqama tana da yawa a cikin mu mu ahlus sunna wace zai ce shi ahlus sunna ne amma za ka ga babu istiqama a da yawa daga cikin al'amuran su babu tsayuwar daka akwai wadanda ko sallar jami'i ma ba sa yi amma da an ce zuwa ahlus sunna sai ai muni ahlus sunna mun gane ko to dole maganar ka ta zama ta dace da aikin ka shine allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wato wannan kaul ne da harshe istiqama kuma aiki ne da gabai aiki ne da aljawari Allah ya ce tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su rika saukowa gurin su Allah ubangiji ya ce tatanazzal wannan zai nuna maka akwai bambanci tsakanin tatanazzalu da kuma tanazzala akwai karin ta tanazzala ya riga ya sauka sannan kuma a cikin tanazzala zaka ji daf'atan wahida lokaci ɗaya abin ya sauka amma tatanazzal yana nuna maka daga lokaci zuwa lokaci sannan kuma yana sauka ne shay'an fa shay'an kadan 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 shine tatanazzal shine dalilin da yasa wasu daga cikin malamai suka ce waɗanda suka ce mala'iku za su saukowa waɗanda suka faɗi waccan magana allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika suka ce a lokacin mutuwa mun gane aka ce a lafazin tatanazzal ya nuna ba lokacin mutuwa bane kadai za su saukowa bawa allazi qala rabbuna rabbi allah thumma istaqama a lokacin mutuwa sannan za su sakko a cikin kabari sannan idan an tashi ranar alkiyama ma za su sakko har ila yau kaga dan ka fa'idantu da lafazin tatanazzal amma dai da yawa daga cikin malaman tafsirin in ka bibbi za ka ga suna ta maimaita cewa a gurin mutuwa yayin mutuwa tatanazzalu alaihimul mala'ikatu sai su ce indal maut a lokacin mutuwa Ibn Kathir ma abin da yake kenan yace adadun min ahlil ilm da yawa daga cikin malaman ilimi suna cewa indal maut ka'ide mun fahimta amma idan mun zo mun bin soshi zaka ga ba iyaka lokacin mutuwa ba har a cikin kabari ma za su je su gaya maka cewa Allah ta kafu wala ta hazanu sannan idan an tashi a kiyama ana tafiya filin mahshar za su rika za su samu suna ce maka Allah ta kafu wala ta hazanu mun gane Allah ta kafu wala ta hazanu wannan Allah wato akwai an da alif da nun guda da kuma la din shi yasa za ga an yi shadda akan wannan gurin an ce Allah ta kafu wala ta hazanu ba za su rika ce da su kar ku ji tsoro sannan kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoro na abin da za ku tarar a nan gaba mun gane sannan wala ta khafu wala ta hazanu kuma kar ku yi bakin ciki da abin da za ku bari a baya haka mala'ikun za su zo su idan mutumin da ya istiqama ya zo mutuwa sai su zo su ce da shi la ta khafu wala ta hazanu kar ka ji wani tsoro a mustaqbal din kar ka damu ba wani abin da zai faru sannan kuma abin da za ka tafi ka bari na iyalai da kananan yara da basussuka da wane ne duk kar ka damu za a fayar da zai da su za a kwantar wa da mutum hankali haka nan in an shigo kabari ma haka za su zo su kwantar masa da hankali haka ranar alkiyama idan an tashi kowa a gigice abinda za su zo su ce da su kenan la takhafu wala tahzan kar ku damu kar ku ji wani tsoro ku samu kwanciyar hankali tunda sun samu istiqama a duniya kaga Allah ta'ala zai turo da mala'iku su ba su istiqama kuma a ranar alkiyama tsayar da su sosai wato su zama suna da kwarin gwiwa suna da kwarin gwiwa sosai haka mala'iku za su rika yi musu wa abshiru sannan su rika ce da su ku yi farin ciki bil jannati allati kuntum tu'adu da aljannar da kuka kasance ana muku alƙawari wato ku yi farin ciki da aljanna da kasance ana muku alƙawari to ku san lafsin bushara ba da dadewa mun tattauna bushara ko shine al-khabar alladhi yasurru labarin da zai faranta maka rai wanda zaka ga har kamar ka ta canja saboda farin ciki da murna da jin dadi to labarin da yake dauke da farin ciki ana kiransa da bushara amma kuma labarin da yake dauke da azaba ma ana iya kiransa da bushara dan mu gane waccan kaida da muka tattauna akan ta ba wai kaida bace kulliya hatta Allah ta'ala yana cewa abashirul munafiqina ko a musu bushara da wuta mun gane ko abashirhum bi'azabin alim abashirhum bi'azabin alim ko musu bushara da azaba mai radadi kaga kenan ba dole bane sai labarin da zai faranta maka rai ake kira sa da bushara a iya maka bushara ma da labarin da zai faranta maka zai bata maka rai wallahu ta'ala a'lam amma dai za su rika ce da su abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu yubashshirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'as wato zaid ibn aslam shi ra'ayinsa kenan kuma ibn kasir gashi ya hakaito cewa mala'iku za su rika yi wa wanda ya istiqama wanda ya ce Allah ne ubangiji na kuma ya tsayo a haka to za su rika masa bushara a lokacin da ya zo mutuwa da a cikin kabarinsa da kuma lokacin da aka tayar da shi a filin alkiyama wannan ibn kasir ya ce hadhal qaul yajma'u al-aqwal kullaha shine zai tare maka duka maganganun gaba ɗaya saboda za ka samu maganganun duk a tarwatse wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza in ka zo ka zauna ka bi su a hankali to za ka iya tare su a guri ɗaya ka ba su mazubi guda ɗaya wanda za ka iya halartu su a duk lokacin da kake da bukata domin duk yawan su akan abu kaza suke magana su wani sun ce mutuwa a yayin mutuwa waɗannan su suka fi yawa amma akwai waɗanda suke ganin har cikin kabari akwai kuma waɗanda suke da ra'ayin cewa idan an zo an tashi ranar kiyama to kaga sai ka tattara duka maganar ka ce duka za su faru domin Allah ta'ala ne ya faɗa ko mun sha faɗa cewa in dai aya ka zo fassara aya sai zamana ka gano akwai maganganu da yawa akan aya amma kuma duka maganganun wasu ba sa kore wasu kowanne yana zaman kansa to duka sai ka dunkule su ka ɗauka su ne ma'anar wannan aya shi ne zai fi maka sauki don kar ka zo ka kana faɗa da masu wani ra'ayin daban mun gane za ka gama ganganu da yawa a cikin tafsiri amma in dai za ka nutsu a hankali ka nutsu to za ka ga dukansu ba sa cin karo ba sa cin karo wani lokaci tamthil ne misalai ne su malaman suke bayarwa mun gane wani lokaci kuma wato suna yin tafsirin ne da abin da ya kamanceceniya da wannan abin da ake magana yanzu kun gane muka zo tafsirin ayan nan فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات كو اي منزو من تتتونا مغنغنين متاني دي معلمي ديوا انا اوان دس اتكين سو اكوى ودن دس كتشي ظالم لنفسه اذ بلنفسه شيني وانا باية سلا اكل لوكش مقتصد شيني وانا يكي سلر اما اكرشن لوكش shi kuma sabiqul bil khairat shine wanda liman yake zuwa yana samu a masallaci kaga wannan kaga yana cikin ma'anar mun fahimta amma ba shi kadai bane ma'anar don haka idan a kokarin fahimtar maganganun malamai dangane da fassarar maganganun Allah ta'ala dole akwai bukatar nutsuwa da kuma fadada tunani sosai don a tattaro dukkanin maganganun da malaman suka faɗa don a amfana da su ibn kasir yace wa huwa alwaqi' wannan kuma shine daidai cewa tatanazzalu alaihim almala'ikatu inda almauti wa fi alqabr wa hina yub'athu a lokacin da suka zo mutuwa Allah ta'ala zai aika musu da mala'iku da su zo su suna kwantar musu da hankali haka nan a cikin kabari don babu abin da ya fi tashin hankali irin daren farko na kabari inda baka san yadda al'amarin yake ba baka sani ba kwata-kwata to wannan daren shi ya fi tashin hankali to kaga a ce ba wanda zai zo shi kwantar ma da hankali kaga akwai tashin hankali akan tashin hankali ko kuma ma a ce wanda zai kara firgita ka shine zai zo kaga akwai tashin hankali to haka ne idan an tashi ranar alkiyama kowa ya tashi babu wanda yake da riga ba wanda yake da wando ba wanda yake da shayi ba mai takalmi ba mai rawani kowa kuma kowa a firgice kowa gudu kawai yake kaga akwai tashin hankali a wannan lokacin ka samu wanda za su zo suna ce da kai kai ka kwantar da hankalin kwantar da hankali ba abin da zai faru ai kaga za ka dan samu su ko ai wani lokaci ka san ma akwai matsalar amma in ka samu masu dallan rashin ka ai za ka ji daɗi yadda ka san abin da zai faru amma dai ana ta rashin ka ana ta rashin ka za ka ce dan gaji an dai dan kula da kai dai akalla kuma za ka dan samu nutsuwa za ka dan samu kwanciyar hankali saboda a ce baka samu kuma to za a rika yi musu bushara kuma bil jannati allati kuntum tu'adu da aljanna wanda dama ita ce aka kasance ana ta musu alƙawari Allah ubangiji ya faɗa cewa innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ko wannan kuma shine alƙawarin da Allah ubangiji ya musu kaga alƙawarin da aka yi wa masu istiqama shine aljanna don haka ka tsayu akwai waɗanda wato ba sa ma iya nuna cewa su musulmi ne in suka samu kansa a wani guri mun gane sai ga mutum ya yana kokari yake yi shi ya saje ma da waɗancan 'yan duniya baya nuna ma cewa shi musulmi ne ko shi ga addininsa ko wani makamancin akwai wanda kawai ne sha faɗa cewa dan a nan wajejen yake shi yasa ma yake su sallah suwaye suwaye inda a can wajejen a goma shi yake da Allah ne ya san ma me zai kawai zai ta sharholiya su ce duk da cewa sunansa musulmi kamar yadda za ka ga wasu ga su sunan na musulmi ne amma in ka ga abin da suke yi sai ka ci mamaki saboda ka ɗauki ma sunan musulunci ɗin kai ko mutum ma ya ɗauka shi ɗan ɗariƙar ne ma ai ɗariƙar ma ba ta koyar da wannan iskanta to balantana a ce mutum ahlu sunna ne amma kuma ka samu bai da istiqama kwata-kwata bai da istiqama kawai in ka ga ya komo gurin Allah to an kama shi ne kam an rike shi to sai ya dawo kuma amma da ana dan sassauta mar shi kenan sai ya kara bazama ya ce Allah ta'ala ya kiyaye mu amin
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
نعم الله يجي ملائكون ننزل سيجابة دفعنا مصر باين سيجي رسو ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تيكم سرقة شيء رسو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا mu ne masoyanku a rayuwar duniya wa fil akhirah haka nan kuma a rayuwa ta lahira mu ne masoyanku lakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljannan nan kuna da duk abin da ranku yake marmari wa lakum fiha ma tad'un kuma a cikin aljannan kuna da dukkanin abin da kuke buri duk abin da kuke buri za ku same shi a cikin aljanna nuzulan dan ya zama liyafa ce min gafurur rahim daga Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai to lafazin nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah haka mala'ikun za su rika gayawa mu'minai a lokacin da suka zo mutuwa ko a lokacin da suka samu kansa cikin kabari ko a lokacin da aka tada alkiyama haka za su rika zuwa shine tatanazzal za su rika sauka daga lokaci zuwa lokaci suna gaya musu wato mu ne qurana ukun fil hayatid dunya nusaddidukum wa nuwaffiqukum wa nahfazukum bi amrillah dama mu ne qurana ukun tunda an gaya mana a baya cewa mutanen banza suna da qurana suna da abokai da Allah ta'ala zai hada su da shi cikin shedani ko na mutane ko na aljani ko duka biyin to su ma mala'iku za su rika gaya wa waɗanda suka yi istiqama a nan gidan duniya su rika ce da su mu ne abokanku a rayuwar duniya saboda in baka sani ba in dai kai mutumin kirki ne to akwai mala'iku suna tare da kai suna taimaka ma ko baka sani ba mun gane a akwai riwaya ta Imam Tirmizi radiyallahu rahimahullah daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare da gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lish-shaytani lammatun aw lammatan bi ibn adam walil malaki lammatan shaytani yana da lamma ga dan adam haka zalika a mala'ika shine malak shi ma yana da lamma wato kai kana nan kana yawanka amma akwai shaytani yana binka yana da lamma yana da wani abu da yake fesa ma a cikin tunaninka da zuciyarka haka nan akwai wani mala'ika wanda shi kuma yake fesa maka shi ma wani abu a cikin tunaninka da kwakwalwarka da ranka da imani da zuciyarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lammatu shaytan shine ya'idukum bish-sharr wa takdhibun bil-haqq zai rika yi maka wa'adi na sharri zai rika kawata maka kaje kai sharri ba wanda baya jin cewa a zuciya sai je sharri sannan idan aka faɗi gaskiya ko ta biyo ta kanka ko ta biyo ta kan wani wanda kake kauna ko ta biyo ta kan wasu mutane ko malaminka ko dalibinka ko wani abu sai ka ji baka yadda da wannan abun ba shedani sai zo ya zuga kai yake zuga to akar ka yadda wannan abun ƙarya ne ba haka bane yace amma lamma ta malak shine yu'iduka bil khair wa tasdiqun bil haqq zai dauka maka alƙawari na alkhairi cewa kai kaza alheri kai kaza ka taimakawa ne ka taimakawa kaza ka taimakawa kaza alkhairi mun gane kana zaune wani yana buƙatar taimako sai ka je ta zuciya ta ce maka tashi ka taimaka masa sai ka yi kura zaka tashi sai wata zuciya ta ƙara rabu da shi wanda to kawai su ne guda biyu suke ta aiki a kanka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ji wannan lamma din ta alkhairi to ya sani cewa daga Allah ne kuma fa liyahmadillah ya gode wa Allah ta'ala yace amma wanda ya ji waccan ɗaya ukhra to fa lita'awwaz billahi minash shaitanir rajim to ya nemi tsarin Allah ta'ala daga shaitani ar-rajim kinan ne wanda aka jefe shi daga rahamar Allah ta'ala sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan nan ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl saboda haka kana da abokai a cikin mala'iku akwai aboki dama mala'ikun ne suna da ayyuka da yawa da suke mana mu dan adam mun gane ko malamai sun tabbatar da cewa a awa 24 kafin ka koma kai bacci ka tashi har zuwa lokacin da zaka bar duniya adadin mala'ikun da suke aiki akan ka Allah ne kadai ya san iyakar su akwai mala'iku da yawa da suke ta hidima akan ka har sai ran da ka fadi ka mutu to shikenan sai kowanne ya gama aikin sa shine zaka ga suna bada misali cewa mutum zai iya kwanta ya ta bacci amma kiyashi ko wani abu ba zai shiga bakin sa kuma gafiya ko wani abu ba zai ta rika cin naman jikin sa amma da ya mutu ba a zo ba ɗan awanni sai ka zo ka tarar da abubuwa da sun lalace sai ka samu gafiya ta cinye wani guri ko bera ya cinye wani guri saboda babu wanda yake kula da kai wanda yake kula da kai din babu ya gama aikin sa ya tafi mun gane to wannan mala'iku suna aiki dare da rana a kan mu kuma akwai ƙarin abokai waɗanda Allah ta'ala ya haɗa ka da su a matsayinka na mutumin kirki duk lokacin da ka ji zuciyarka ba ta ɗarsa ma aikin kirki to ka san cewa ka yi nisa da ake a kai kawai shaidanu ne gaba ɗaya suka baibaye ka saboda duk tunaninka kawai na sharri ne duka tunaninka na sharri ne in ka ga duk tunaninka babu na alheri kwata-kwata to gaskiya akwai matsala ya kamata ka zauna ka sake check and balance ka gano akwai matsala ka daidaita amma malamai suka ce zai iya yiwuwa lamma ta shaitan da lamma ta mala'ika su hada guri guda zai iya haduwa ko misalin da muka bayar yanzu ai kaga a lokaci guda abin yake faru ko yawa da kai samu babu alkhairi ma a cikin zuciyarka baka tuno wani alkhairi ba amma shaitani yana yi maka wani wasi-wasi yana dan nuna maka wani guri yana dan taya maka wani guri wanda yake da sharri in ka biye masa shikenan shi yasa babu abin da yake so to za su rika cewa waɗanda suke istiqama a yayin mutuwa ko a cikin kabari ko kuma an tashi a ranar alkiyama za su rika ce da su mu ne abokan ku a rayuwar duniya mu ne nusaddidu ko mu muke datar da ku mu tsayar da ku sannan wani wafiqukum mu ne muke sa ku kuna yin muwafaka ku dace da aikin kirki ku aikata kaza ku aikata kaza wani lokaci zaka je ran kai na so zaka je kai wani abu wani lokacin zaka ga har ka tafi yin wani abu wanda ba na daidai ba cika lalla abar wannan abun a zo ayi abin da yake na kirki sai ka zo kai abin ka na kirki babu ruwanka mun fahimta sannan kuma wa nahfazukum bi amrillah mu ne muke kiyaye ku da umarnin Allah ta'ala to haka dan a rayuwar duniya kenan a lahira kuma kadhalika nakunu ma'akum fil akhirah haka zamu kasance tare da ku a nan gidan a gidan lahira nu'annisu minkum al wahshata wahsha fil qabr zamu rika dai bai muku cewa na kadaici a cikin kabari mun gane wahsha shine ka dauki kadaici samu kadaici yadda yake wahsha tana da ma'anoni da yawa akwai lokacin da za ga yawan dariya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana tafiyar da ruwan fuska sai kaga baka da kima kaga alamun baka da wata kima a wurin a idan wani kamar babu wani girmamawa babu wani mutuntawa mun fahimta shi ma wannan ana kira sa da wahsha to sannan wahsha kuma takan zo a lokacin da kake kai kadai ba wanda zai dauke maka kewa ka rasa abin da yake maka dadi saboda babu kowa ka zo majalisa ka zauna kowa bai fito ba sai ka ji baka jin dadi kuma ka rasa ma to me zaka yi ko kai ma gida zaka koma ka rasa ma abin da zaka yi to su a cikin kabari ai a nan ne inda za a zauna mutum zai zauna shi kadai har zuwa lokacin da ta da alkiyama to su ne za su zo su rika dauke maka cewa matukar dai kai istiqama a nan gidan duniya wa inda nafha fi sur haka da lokacin da abu sa kaho kowa ya tashi ranar alkiyama nu'minukum yawm al-ba's wan nushur lokacin da za a tada mutane a tara su a filin alkiyama to kai mala'ikun nan suna tare da kai suna ta kwantar maka da hankali suna cewa karkada duk wanda tashi hankalin da kake gari duk zai wuce karkada gaba din ba wata matsala sannan baya ma da kabaro ba wata matsala karka wanda maka saboda in ka ga mutum a cikin bacin rai to ɗayan biyu ne ko yana tsoron abin da zai faru gaba ko kuma yana takaicin abin da ya wuce a baya wannan shine yake bata mutum rai sai sa masa bakin ciki har wataƙila ya zame masa matsala mun gane ashe kenan idan ka samu yadda za ka yi kada abin da ya wuce ya rika damunka to ka yi duk abin da ya wuce inda ya riga ya wuce ko to karka kuskure ya damalmala maka sha'ani a nan gaba don ya riga ya wuce baka isa ba kuma ka kankare ya riga ya faru kuma ya wuce in tuba za ka yi kawai ka tuba ka manta da wannan abin ka ci gaba da aikin kirki ka daina ma wani tuna shi kana bata kanka lokaci in wani abu kai asara karka bari wani abin ya dame ka kai asara ya riga ya wuce shikenan kai hakuri kawai ka kalli gaba ya za ka yi ka sake tattaro ka samu wani abu tunda dama ai samu shi ya za ka yi ka samu shikenan dama Allah ta'ala ne ya baka kuma zai iya baka nan gaba to duk lokacin da ka ji ana maganar al-khawf wal hazan shi al-khawf tsoro na abin da zai faru gaba ne kana tsoron me zai faru gaba shine zaka ji ka shiga tsoro mun fahimta sai ka shiga tsoro amma al-hazan wani lokaci na abin da ya riga ya wuce ko abin da zaka taba ka bari to wannan sai sa ka damuwa to za su ta gaya maka cewa lalle baka da wannan damuwar kuma bai kamata ka ji tsoro ba nujawidu bikum as-sirata al-mustaqim wa nuwassilukum ila jannati an-na'im za mu taimaka muku ku wuce a sirati sannan kuma mu za mu raka ku har gidan aljanna mun gane ko kuma haka zaka ko a cikin aljannar ma za su zo suna sake kwantar maka da hankali cewa wannan ita ce aljanna da aka yi muku alkawari mun gane ko suna cewa wannan shine sakamakon ku na hakurin da kuka yi a gidan duniya kuka ba Allah ta'ala kuma yanzu gashi na za su fa aljanna don haka mala'iku za su yi wa mutum wannan a rayuwarsa ta duniya da kuma idan ya shiga kabari har zuwa lokacin da zai mutu da in ya shiga kabari da kuma idan an dauta da tashin alkiyama Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare ja gare shi amin dangane da fadan Allah ta'ala nuzulan min ghafurur rahim kore kaima ma nan bane ko nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah lakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljannan nan kuna da dukkanin abin da kuke sha'awa mun gane duk abin da kuke sha'awa shine babbancin aljanna da duniya anan kana san abu kuma zaka tashke tafafata kama kar sa abu wani lokaci karka dauka waye idan baka da kudi ne baka samu wani abu wani lokacin da kudin ka ma sai ka nema karasa kai ta yawo ka nema karasa to amma ita aljanna da zarar ka ji sha'awar abin kawai abin zai zo shine bambanci ma tashayi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u kuma duk abin da kuka yi buri a gidan aljanna za ku same shi kamar yadda kuka yi burin sa yadda kai burin abin haka zai zo ba ma sai ka ce a baka ba da ka fara sha'awar abin kawai abin zai zo in kai burin abin kuma abin zai zo mun gane amma fa ba za a samu wannan ba sai da istiqama shine maganar kaga Allah ubangiji shi yasa Allah ya ce ya yanke wa kowa uzuri duk bayani amma saboda haka idan ka yi Allah ta'ala ya sa mu yi Allah kuma ubangiji ya sa damu da wannan idan kuma mutum bai yi Allah ta'ala ya kiyaye mu nuzulan wannan abin da za a maka matar shahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un din nan nuzulan liyafa ce an ce liyafa shine abin da ake wa baki liyafa ta baki ka zo kenan kana shiga aljanna sai kawai duk abin da dinnan ka tafi da bura-bura a cikin aljanna ko da abubuwan da kake ta sha'awa ka da wani maran da ya ce kai suwa da sana AC ce abba mun je aljanna masha kaga yana da burin zai sha AC yanzu to yana zuwa aljanna zai tare an kawo AC din tunda dama ita ce burin da ya tafi da ita wani shi nama kawai yake so shi saboda baya samuwa nama Allah yana saboda haka yana da wannan burin sosai yana tabin Allah ta'ala amma dai yana jin an je lahira za a ci nama sosai to da an je daga cikin liyafa da za a masa wannan naman za a kawo duk abin da kake da bukata wanda baka same shi ba a nan duniya kana ta san sa amma baka samu ba kuma ka hakura kana tabin Allah ta'ala to kana sauka sai ya maka liyafa da shi a ce maka wannan liyafa ce min ghafurur rahim daga Allah mai yawan gafara mai kuma yawan jin kai Anas dan Malik kamar yadda na faɗa yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a duk wanda yake son haduwa da Allah ta'ala to Allah ubangiji yana son ya hadu da shi wanda kuma baya son haduwa da Allah ta'ala to Allah ubangiji ma baya son haduwa da shi to sai Anas dan Malik yace kulna sai muka ce ya rasulullah kulluna yakrahu al-maut gaskiya fa dukan mu kowan mu yana baya san mutuwa ba wanda yake san mutuwa dukan mu kowa yana kin mutuwa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za laysa zalika karahiyatul maut ba wai maganar kin mutuwa bane eh an ji kowa baya san mutuwa ko to amma shi wannan man ahabba allah liqa man ahabba liqa allah ahabba allah liqahu ba ana nufin mutuwa bane ba magana yake akan mutuwa ba waman kariha liqa allah kariha allah liqahu shi ba mutuwar ake nufi ba yace lakinnal mu'min sai dai mu'mini idan hadara idan mutuwar ta zo masa tunda babu yadda zai yi dole dai sai ka mutu to ja'ahu al-bushra min Allah ta'ala bima huwa sa'irun ilayhi sai kuma gashi mutuwar zai yi amma kuma sai wasu masu bushara su zo masa yana cikin yanayin mutuwa kuma an zo ana masa bushara cewa ka kwantar da hankalinka karka da mutuwa zai amma dai karka da duk abin da kake jin tsoro zaka tafi ka bari duk ƴaƴa da sauransu saboda ƴaƴa kun san su ne manyan matsala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mabkhalatun wa majbalatun da yana sa ruwa inda mutum bai da kowa lakin yana da kyauta amma da ya fara haihuwa to sai fara abin nan saboda akwai dan baba kuma idan da dan kuna bakin wake ne ko ina zai kundun bala ya shiga to da ya aure ya haihu daya to zai fara cewa mu fa mun zama manya yanzu to waɗannan ƴaƴan da kake ta jin cewa zaka tafi ka bar su kana tausaya musu baka san ya za su shiga a rayuwa ba to za a zo ana ce maka kwantar da hankalinka za a san yadda za a yi maka su kaga za ka samu kwanciyar hankali sannan tsoron da kake yi na tafiya lahira shi ma za a kwantar maka da hankali falaysa shay'un ahabba ilayhi min an yakuna qad laqiya Allah ta'ala fa ahabba lahu liqa'ahu to wanda ya zo mutuwa sai ake gaya masa yaga an aiko wasu ɗan sako sun zo suna kwantar masa da hankali mu mala'iku ne mun zo mu kwantar maka da hankali ƴaƴanka da dukiyarka da waye da waye duk karkata da hankali a kansu sannan kuma inda zaka lahira din ma baka da tsoro kaza 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 kaga a lokacin da ya jima yana son ya haɗu da Allah ta'ala ko mu da muke da rai in ka san da ka mutu aljanna zaka shiga me zaka tsaya kai a wannan duniya ai duk inda matsalar take shine in ka mutu baka san inda zaka shiga wani baka san ta wani tudu ta wani kwari za a ba wani shine amma kana da garanti cewa da ka mutu kai aljanna zaka shiga ai ba wani matsala wannan wahalhalin ai gwara ma ka mutun ka je ka tafi kawai je ka je ka ji dadin ka to da an gaya masa an masa wannan kwantar wannan kwantar masa da hankali sai ya ji ba wanda yake son ya hadu da shi irin Allah irin kawai gwara ma a mutu da to a wannan lokacin sai Allah ubangiji shi baya so haduwa da shi sannan Allah ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal fajir shi kuma fajiri awil kafir ko kafiri idan hadara idan mutuwar ta zo masa ja'ahu bima huwa sa'irun ilayhi min ash-sharri aw ma yalqa min ash-sharri to gashi dai ya kama hanyar mutuwar zai yi to amma sharrance sharrance didde da barnar da yayi so za a yi ta nuna masa mun gane gashi zai mutu kuma ana tsorata shi cewa kai kaza kuma yanzu da kamar baka yadda Allah nan bai zu kuma gurin sa zaka ci kaga zai ƙara samun tashin hankali to fa kari halika Allah sai ji gaskiya ba ya san mutuwar nan baya san haduwa da Allah ta'ala to shi ma kuma fakari Allahu liqa'a sai Allah ubangiji zai shi ma baya san haduwa da shi amma kuma dole sai an haɗu mun gane to amma wanda ka zo masa wanda dama baya san ka zo kuma ka zo kaga ba wani dadi zai ci ba ya saba da wanda yana san ka zo kuma ka zo kaga yana kaga dadi zai ci to duk abin da yake kai da zai kai bawa zuwa ga wannan shine istiqama din ka ce Allah shine ubangijinka sannan kuma ka tsayu akan haka ka samu istiqama tsayuwa mun fahimta in ka sa littafi a gaban malami kar ka daina har sai ka kare in ka fara zuwa wurin darasi kar ka daina har sai an gama in aka fara abin alheri kar a fasa sai an kare amma ka zama kai ka zama muzabzami da bayyana zalika kai ba a can ba kai ba a nan kai kana can kai kana nan ka rasa yadda abin nan ka rasa wannan akwai kisa da nake yin fada mana wanda ba wani hadisi bane kawai kisa ce da malaman adabi suke fada na shedani ko ya je ya da dare yayi aka je zuzzuga wasu da suka tafi gidan giya to har da wani bawan Allah shi ma je ya sha giya sai ya tatulle aka yi duk abin da za a yi to kuma da asuba ta gabato sai shedan ya zo masallaci saboda ba zuwa masallaci su zo ya ci gaba da aiki sai ga wanda ya fara zuwa shine wannan mutum ya bude ya shashare ya gyaggyara komai ya zauna yana jira neman yanzu sannan aka gama sallah kowa ya fita aka bar shi yana ta istighfar da rana ta fito ya rufe masallaci zai kama hanya shedan ya tarar da shi ya ce ya kamata ka zama kaifi daya in iskanci za ka yi kawai ka yi kawai in kuma mutumin girgi za ka zama kawai ka zama ka ko shi shedani baya so kake masa wasa Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu dace wanda muke kuskure Allah ya kalla gaba ina bin okay to jazakumullahu khair akwai ziyara da muke kaiwa gidan fursun a duk wace shekara ko kuma dan uwa mala abu ya ba mu shawara kuma shawara nan tana da kyau akwai waɗanda sun hidimta wa sunnan nan amma yanzu su fa ya kama su kuma kusan an manta su ba wanda yake kula da su su ya bada shawara cewa kamata ya zaɓi wasu ko mutum ɗaya ko biyu a je musu aƙalla a je a gaishe su sannan kuma a musu bushara cewa abinda kuka kuka yi tayi din nan to ga wasu sun karba suna yi su kaga zai ji daɗi ko kuma an samu wani abu a bashi sha ruwa da shi wannan zai yaba so insha Allah za a fara tattara wannan tun daga yanzu insha Allah har zuwa lokacin da za mu sanya ranar da za mu ji Allah ba da ikon zakon
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خير